بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a 28 ga watan al-muharram shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 26 ga watan agusta shekarar miladiya ta 2022 wannan shine cassette na 197 cikin jerin girkasusuwa wanda muka yi musu lamba daga wannan aji namu na faslu Sheikh al-Albani للأصول daga makarantar Darul Haris Salafiya dake Zaria a Nigeria makarantar Malam Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta masa kamar yadda aka saba wannan aji muna yin karatu ne a littafai mabambanta galibin suna Ulumul Alani ayo zamu yi karatu daga littafin Ulumul Qur'anil Karim wallafin Ustaz Dr. Nuruddin Aitir Allah ubangiji ya gafarta masa kamar mu shiga karatu ina ganin ba laifi na isan mana da sakon da Malam Sheikh Professor Isa Ali Fantami ya ba mu zuwa ga ɗaliban wannan makaranta kamar yadda na san wasu sun gani a makon da ya gabata da ni da shugaban wannan cibiya wato Professor Nafi'u Abdu wanda aka fi da suna Alhaji Abdurrafi'u kenan zan ce ku ya zama Alhaji da ya tashi daga abin nan da kuma wasu cikin jami'an gidan talabijin na Albani TV ya kira mu cewa mu zo yana neman mu kuma muka je kuma mun ganshi mun gana da shi awoyi da dama mun yi maganganu mabambanta da shi kan alakar shi musamman da baban mu kuma malamin mu Malam Albani Allah ya gafarta mishi da kuma abubuwa ne masu alaka da ita tasha ta Albani TV wanda dama shine abin da ya kai mu sannan kuma ya bada sako na musamman cewa isar da gaisuwarsa zuwa ga dalibai na wannan cibiya da kuma kauna da yake mun wannan cibiya da mai wannan cibiyar anan ne yake fadin cewa ma shi a cikin mutanen da ya sani wanda dai ba ɗan uwan shi na jini ba to bai san yana da wani ɗan uwa da ya kai Malam Albani ba a cikin dai mutanen da ba ɗan uwa na jini ba bai da ɗan uwa kamar shi gaskiya yana cike da farin ciki da irin yadda ake ci gaba da gudanar da wannan cibiya har bayan rasuwar shi malam zuwa yanzu da haka yana addu'a da fatan alkhairi ga dukkanin masu ruwa da saki dalibai da malaman makaranta da shugabanni da duka waɗanda suke da ruwa da saki wajen gudanar da wannan cibiya har zuwa yanzu Allah ya saka mu kowa da alkhairi shi ma muna mishi addu'a da fatan alkhairi Allah ya saka mishi alkhairi Allah ya ci gaba da zama wato mai jibintar lamarinsa Allah kuma ya kare shi daga fitintunu da sharruri da kuma ababen da ka bujiro na yau da kullun na halin shugabanci da mulki Allah ya sa mu gama lafiya gaba daya wana a cike cike nan kwarai da gaske za mu karatu daga inda Malam Nuruddin Aitir a shafi na 79 yake bayani akan irin manhajin da al-Imam Ibn Jarir al-Tabari yake bi wajen tafsiri a cikin littafin sa za mu tashi inda yake cewa wa min amsilati bahthihi al-i'rabi ma yali nassuhu min kalamihi rahimahullah daga cikin misalin irin yadda Ibn Jarir yake magana akan ainihin wato li'irabi bahasi na li'irabi a cikin tafsirin sa malam yace a kalli wannan tsakure da yayi mai zuwa qala abu ja'far malam abu ja'far shine al-tabari yake cewa wal qira'atu mu'jama ala qira'ati mujmi'atun ala qira'ati ghair bi jarri ra'i minha a cikin karanta ghairil maghdubi alaihim yace alqara'a wato masu karatun alqur'ani jam'u qurra jam'u kasarani na qurra'u qari qurra'u qara'a kamar da za a ce sibiya ko fitiya ko fasada ko makamantan su to waɗannan masu karatun alqur'ani sun hadu gaba ɗayan su akan karanta lafazin ghair da yima ra'un jarra su ce ghairi والخفض ياتيها من وجهين wannan jarran ta zo mu wannan kalma ne ta dayan fuskoki guda biyu ahaduhuma fuska ta farko an yakuna ghair sifatan ladina wa na'atan lahum fatukhfada, ya zama lafazin ghair din sifa ce na alladina, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, sai zama wannan sifa ce ga alladina dan har ila yau. Dan haka akai musu kasra jarra su biyu, id kana alladina khafdan, saboda ai shi ma alladina din mahallin shi mahallin jarra ne. Ga garanta alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim siratal ladina, kaga alladina mudafun ilayhi siratal ladina alladina mudafun ilayhi, da haka shi majruri ne, abin da yazo badali a kansa shi ma ya zama majruri. Ai siratal ladina an'amta alayhi sirata ghairil maghdubi alayhi, kamar wani abu makamancin haka. Wa inma jaza an yakuna ghair na'ata lilladina walladina ma'arifa wa ghair nakira, to wani na iya magana ya ce to ai alladina ismul mausul ma'arifa ne, yana daga cikin lazimul ma'arifa, shi kuma lafazin ghair shi kuma nakira ne, kuma mun san cewa ka'ida da sifa da mausul dole su zama iri daya fi ta'rif wa tankir da sauransu, to ya akai ghair ya zama na'atu ga alladina wanda shi ghairu nakira ne, shi kuma alladina ma'arifa ne. To abin da yasa haka ya halasta yace li anna alladhina bi silatiha laysat bil ma'rifati al mu'akkata kal asma'i allati hiya amaratun bainan nas, yace saboda alladhina wata ke sila ce ita ba ma'rifa ce wata take wato abin nan ba wata take mu'akkata, ba irin alif da lam ne wanda ake sa ma shajara, ake sa ma walad, ake sa ma rajul, wata rana suna iya rabuwa ka gansu babu su ba. Shi wannan allazina duk inda ka ganta da alif da lam ɗinta ba za ka taɓa ganinta lazina kawai babu alwa, amma kaga za ka iya ganin shajara, za ka iya ganin madarasa, za ka iya ganin sayyara, wata rana da alif da lam wata rana babu, shine ma'arifa mu'akkata ko. Yace kal asma'i allati hiya amaratun bainan nas, kamar sunayen da suke na mutane, mislu zaidun wa amru ma ashba dhalika, wa inna ma hiya kan nakiratil majhulat mislu ar-rajul wal ba'ir wa ma ashba dhalika, ita alladhina kamar nakira ce wanda ba a san waye ita ba, kamar ma'arifa ce wanda ba a san waye ita ba, wanda in aka saka mata alif da lam sai ta zama ma'arifa. Wannan shine ɗaya daga cikin fuskokin da yasa ta zama wato ma'arifa, ta zama siffa da mausuf tsakanin alladhina da ghayr, saboda shi ma alladhina din yayi kama da ghayru ta wajen fuskar cewa duk da ma'arifa ce amma ba mu'ayyan bane. والوجه الاخر من وجهي الخفض فيها ان يكون الذين بمعنى المعرفه المؤقته كو يزما ده wancan ma'anan wa idha wujja ila dhalika kanat ghayru makhfuda li takrir sirat alladhina alladhi khafada alladhina alaiha, yace aka fadi wannan sai zama an ce kenan ita ghayru an yi mata jarra saboda maimaita lafazin sirata da aka ce ihdinas sirata mustaqim sirata alladhina, kaga an maimaita lafazin sirat, maimaitawar kuma tazo daya da ma'arifa daya babu, faka annaka qulta siratal ladina an'amta alaihim sirata ghairil maghdubi alaihim, kamar yadda na fara da su, wa hadha ni ta'wila ni fi ghairil maghdubi alaihim wa ikhtalafa fi ikhtilafi mu'rabaihima fa innahuma yataqaraba ma'anahuma yataqarabu ma'anahuma intaha kalamuhu, ya kare zancen shi malam Ibn Jarir. Haka yake tattauna waɗannan masail a kusan kowanne gaba ta cikin tafsirin sa da itikani da kwarewa da kawo misalai na waƙoƙi da sauransu. Gashi ya ce min amsalati sari bil ma'thuri annahu ba'da an fasara qawluhu siratal ladina an'amta alaihim bi annahum man dhakarahum Allahu fil Qur'an, dai zo fadan suwa ne ne alladhina an'ama Allahu alaihim din, suwaye alladhina an'amta alaihim, sai dauko wata aya ya fassara cewa su ne waɗanda Allah ya ambata da cewa man yuti Allahu war rasul fa ulai kama alladhina an'ama Allahu alaihim, kaga Qur'ani ya fassara juna kenan. A can kana addu'a kana cewa Allah ka samu tafarkin alladhina an'amta alaihim, to suwaye su, sai Allah da kanshi ya ambace su anan cewa su ne alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa, sanda kake addu'an ihdinas siratal mustaqim, to waɗannan su ne alladhina an'amta da kake cewa Allah ka samu cikin waɗanda kai musu ni'ima, to ga tafsirin su, sune annabawa da siddiƙai da shahidai da salihai, Allah da kanshi ya ce waɗannan ko sun kyautata a ce su ne tawaga da za a ganka a cikinsu, Allah ka samu cikinsu.
wastashhada bil athari faqala, sannan yayi istishhadi da kuma ganin magabata. Dama duk in ya gama tafsirin sai kaga sai ya kawo ya ce, to kuma da wane da wane da wane cikin magabata, sahabbai da tabi'ai da malaman farko su ne suka yi irin wannan tafsirin. Wa binahu ma qulna fi dhalika ruwiya al khabaru an ibn abbas wa ghairi, da irin wannan abin da muka ambata aka ainihin ambato labari daga ibn abbas da waninsa. Qala haddathana muhammad ibn al ala, qala haddathana usman ibn sa'id, qala haddathana bishr ibn umara, qala haddathana abu warqin abu warq abu rawqin an ad-dhahhak an ibn abbas, siratal ladina an'amta alaihim yaqulu tariqa man an'amta alaihim bi ta'atika wa ibadatika min malaikati wan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin alladhina ata'uka wa abaduka. Duk inda zai kawo magana kuma kai ke kawata da isnadinta, daga malamin shi zuwa malamin malaminsa Muhammad ibn al-Ala zuwa Usman ibn Sa'id ad-Darimi kenan, zuwa ga Bishr ibn Umara, zuwa ga Abu Rawqin shine Atiya ibn al-Harith kenan, shine Abu Rawq Atiya ibn al-Harith al-Hamadani, zuwa ga Ad-Dahhak ibn Makhlad, zuwa ga Ibn Abbas Dahhak Darbi ibn Abbas ba Dahhak ibn Makhlad ba, zuwa ga Ibn Abbas radiyallahu anhu an abihi, ya fassara cewa alladhina an'amta alaihim sune man an'amta alaihim bi ta'atik, wanda ka basu ni'ima kai musu kyakkyawan ni'ima suka zama bayinka masu da'a, wa ibadatika suka zama bayinka masu bauta, min almalaikati wan nabiyina daga cikin mala'iku da annabawa, was-siddiqina da siddiqai, wash-shuhada da shahidai, was-salihin da mutane na kirki, alladhina ata'uka wa abaduka wanda suke maka da'a suna bauta maka. Malam ya kada cewa haddathani Ahmad ibn Hazim al-Ghifari قال اخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابي جعفر الربيع قال صراط الذين انعمت عليهم قال النبيون يسكي كاو اسنادي تاني مالن احمد ابن حازم ابن محمد الكوفي كده وانا الغفاري وانا بابا مالمي ني يا رسول شكا 276 har zuwa kan Rabi' yake cewa alladhina an'amta alaihim sunni annabiyun ya kada cewa hadathana al-qasim قال حدثنا الحسين قال حدثنا الحجاج عن ابن جريج قال قال ابن عباس انعمت عليهم قال المؤمنين قال حدثني يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا ابن وهب قال قال عبد الرحمن بن زيد في قول الله صراط الذين انعمت عليهم قال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم معه شيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده wanda suke tare da shi cikin sahabbai intaha magana shi ta kare yace ويمتاز عمل ابن جرير في التفسير بالمأثور انه يريد الروايات باسانيدها كازي مغان يا daga cikin abin da ya bambanta aikin ibnu abbas afwan ibnu jarir da sauran malamai shine yana kawo dukkanin riwaya da isnadinta. Akwai malam mahmud shakir dan uwan ahmad shakir yana da tahqiqi da yawa littafin ta tafsirin wanda yake kokari wajen takhrijin hadisan an buga shi kuma akwai kuma wata daba'a ta malam islam ibnu mansur wani mutumin suriya shi ma yayi tahqiqi wanda an buga shi a darul hadith wannan muna da shi ma nan makaranta darul hadith sai rubuga shi a cikin shekara ta 2010 zaka ga wannan malamin nabi yayi kokari sosai malamai suna jinjina ma aikin da yayi wajen tahqiqin littafin da takhrijin hadisan shi mahmud shakir wani lokaci kan tsallake wasu hadisan da ya ga za su ba shi wahala ko sai ya yi dogon bincike game da sanin matsayinsu ko sai ya tsallake su kamar bai gansu, amma shi wannan baya tsallakewa duk hadisi sai ya faɗi hukuncinsa, munkari ne, mursali ne, sahihi ne, da'ifi ne, hasan ne bi majmu'i turuq la yasluhu al-ijdad bi, sai ya faɗa kuma zai ɗauko maganganu daga malamai daban-daban wanda suke abun dogara tun daga kan Ibn Hajar Galibi, su Nawawi, su Muqultai, su Al-Haythami da na bayan su yakan yi magana akan ilal da sauransu, littafi ne mai hakiki ne mai kima kwarai da gaske. To shi dama me yasa yake kawo da isnadi yace lakinnahu qadil tazama hadha al-usluba wa lam yaltazim as-sihhata fi ma yurid, yana kawo isnadi amma bai tirsasawa kanshi sai abin da ya inganta ba, kama annahu qalla ma yu'aqibu 'ala ar-riwayati bi tashihin aw tad'if, kamar yadda kuma baya cewa ya inganta ko bai inganta ba, وذلك لأنه كان يرى فيما يبدو أن من أسند فقد حملك البحث عن رجال السند ودرسه. زامنونسو wanda da ya kawo isnadi to ya gama baka duk wanda ya kamata ya karanta littafin dake da isnadin to ana sa ran zai iya gane me isnadin yake nufi yace wa kana asruhu asara lilmi bi hadha alfan zamanin shi zamanin ilimin hadisi ne yasulu ala talibul ilmi ma'rifatu hali riwayati asanida wa mutuna duk talibin ilimi a lokacin in ya karanta zai iya gane wannan isnadin ya inganta ko bai inganta ba yadda ka san dai misali in ka je asibiti aka baka takardar likita wanda yake rubuta wasfa dawaiya prescription zai wani rubutu ga yana tsake ba kan gado haka kai wanda ba dan asibiti ba baka gane ba amma ba za ta yana maka sharhi ba kana zuwa da ka kai mu mutanen pharmacy su kuma sun san duk abin da yake nufi kaga da haka ba wani bayani da zai rikice ba maka bayani to wannan ka je kaza za su baka zaka ganshi mai kala kaza mai iri kaza za su ce maka sha kaza ko kaza duk ba zai ga maka wannan ana kaiwa kuma su sun sani saboda suna magana da yare iri ɗaya amma idan ka zo takardar gida da kai da matarka ba ku iya gane mai lissafin ba ko sai in ku sai kunne mai ista'ana da wani masani saboda ku ba ku da wannan ilimin to kamar haka ne a lokacin kowa ya iya ilimi duk wanda yake hulɗa da karatun ya sa abin da yake dan haka ba a buƙatar sai an ce maka ya inganta bai inganta ba daga baya ne da al'amura suka fara baya malamai suka zo dole suna faɗan cewa ya inganta bai inganta ba tunda kan zamanin Ibn Salahi shi zaka ga Ibn Salahi akai ta tabbata da shi ya ce a daina faɗan wannan magana saboda za ta jawo waɗanda ba su san ka harka ba su shige ta kada wani ya je shi ma ya shiga da baibai ya kawo matsala shine asali abin da Ibn Salahi yake so ya dakatar game da maganar at-tasahih wa at-da'if daga baya Ibn Salahi aka zo su Mizzi su Nawawi su Zahabi su Ibn Hazar har Safari yake cewa suna tausayawa malamin su Al-Imam Zahabi a wajen karanta wanda yake duk isnadi baya wuce shi sai ya mai hukunci kuma haka yake alkafan shi haka Ibn Hazar shi ma yake duk haka suke har zuwa kuma wannan zamanin wanda ya zama ma abinda yake ne ma kai aje ya inganta ba ruwan mutane ma da isnadin yanzu wanda ne muka tambaya akan wani hadisi ko wata aya ko wata fa'ida ko wata addu'a addu'o'i ga sanin sun yawa yanzu a gari mutane sarakunan ne ma addu'a ana samun malamai kuma yan tigiza kawai su ta ɗebo addu'o'i daga wata bola ba a san ma ina take ba bola su dinga ya fitowa suna dankawa mutane suna cewa annabi ne ce su ga mutane su dinga damun ustadai da duk wanda suka ganshi da kamar da alamar ruwan ilimi ya da kai su tambaye shi wai ya inganta ko bai inganta ba ba ruwan su da ina isnadi kawai ya inganta ko bai inganta ba yanzu abin nema kawai a gu mutane ke wallahi alhamd yana da kyau a idan mutane suna neman mai inganci wannan yana cewa mutane sun fara sabawa da tace addininsu ba wai kawai falala suke nema kowace iri ta inganta ko bata inganta ba so da haka mu ƙara da cewa wannan irin abin kuma shi Ibn Jaririn yayi a cikin tafin shi na tarihi kuma wannan littafin na tarihi an yi mishi lissafi na keke da keke cewa fiye da kashi 80 bisa 100 na kissoshin da ya kawo musamman abin da ya shafi rigingimin nan na sahabbai bai inganta ba kuma ga rashin ingancin nan ana gani sai dai kai baka sani ba Abu Mikhlaf ne riwayoyin sa dama sai dai fada ce zan kawo isnadojin su wanda ya fada alhaki akan shi ni ba ruwa yana so ya ga maka wannan rigima da ta faru ta yi generating controversy da yawa ta yi generating labarai da yawa kuma ga wanda suka faɗi labaran amma za ga mutane yanzu da wannan suke hujja cewa ai an ce ma sahabbai sun yi kaza ai an ce Aliyu yayi kaza Muawiya yayi kaza an yi ma Husaini kaza ababan da kai in ka san me karatu kana dubawa ka san ba su inganta ba kuma da su ake sabai Allah ya san zana cutar da su Allah shi kyauta shi ma akwai takhrijin sa yana nan muna nan da shi takhrijin tarikhut tabari mujalladi 7 ne takhrijin kawai na hadisan da kan kana so karanta sai ka nemi kayan aiki ba kawai ka je ka dinga karanto kowanne shiriri ta ka zo kana yadawa mutane ba Allah shi kyauta to wannan kenan sai malam yake cewa fa'alam zalika wara'i ka san wannan kuma ka kiyaye shi wajen mu'amala da littafin tafsirin Tabari tafsiri na biyu daga cikin tafasirul da suke aiki da al-ma'thur shi tafsirul qur'an al-azim ibn kathir al-imam al-hafiz abul fida isma'il ibn amr ibn kathir ne dimashqi ke wannan shine na biyu tare da cewa a tsakankanin sa akwai tsawon zamani amma ibn kathir zaka iya cewa ma a yanzu mai karatu inda zaka takaita akan ibn kathir zai iya wadatar maka da littafin kabari domin zai hakkofo maka zubda ta maganganun dabar amma idan ka karanta tabari ba za ka wadatar da Ibn Kathir ba saboda shine zuwa baya huwa al-imam al-muhaddith al-hafiz imam al-din abu al-fida isma'il ibn ibn kathir al-busairi ثم الدمشقي الفقيه المفسر المؤخر ولد سنة ناوى سنة 700 للهجرة وتوفي سنة 74 و700 للهجرة سننسى مالا سمائل دان امرو دان كثير دان غرم بصيرة سنن وني قوي ني سنن كما يغوني غبر دمشق باب مالمن حديثي ني مالمن فقه مالمن تفسير مالمن تاريخ ان هيفيش ا واتو فاركون قرني نا 8 daidai shekara ta 700 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ya mutu a shekara ta 774 malami ne daga cikin manyan malaman makarantar Ibn Taymiya kamar yadda zabi yake ambata a cikin Al-Mujmal Muhtas yace ya daga cikin dalibai da suka lazimci Ibn Taymiya sannan Sirikin Mizzi ne Yusuf Al-Mizzi ya aura masa da diyarsa wanda ita ma wata malama ce aka ce mata kan taya shi yana rubuce rubuce in ya gaji sai kishingida kawai dinga mata shifta tana rubutawa kaga yana daga cikin amfanin auren malama amma ko ba zaka mata wayo ba babu wani abu da zaka faɗa wanda zaka layin ce mata kasan maza kuma dole sai da wayo zaka sai sai ka kalla ka gani ka shirya cewa zaka hakura da wayo irin na maza sai ka auri malama in baka malama ka bata kawai Allah zai saka mata dalili na'am ita ma an ce malama ce muhaddaciya tana da dalibai ma mata da suke zuwa gunta daukan karatu sannan kuma ta ce mijinta aiki da sauransu yanzu daga ga an ce mace malama ce amma ba ta taya mijinta aiki sai dai ta dinga mai tsiwa in an yi magana ta dinga cewa mu ma dai mun sani ba za a nuna mana komai ba in da jahili ne mu sai a mana gadara eh mu ma a gidan ilimi aka haife mu Allah shi kyauta kaga wannan ya zama mata baba wa kana abul fida isma'il ibn kathir ala mablagin azim min al-ilm alladhi tajalla fi tafsiri ibn kathir babu shakka ya kai matuƙa wajen ilimi wanda hakan ya bayyana a tafsirinsa wa tarihihi da tarihinsa shine al-bidayatu wan nihaya yana nan baya ku duk suna nan anan ma baya ba sai an je da misa ba ina bidaya take kuma bu tane namale to akwai dai anan wajen kala biyar muke da shi al-bidayatu wan nihaya akwai akwai darul kutubul ilmiya akwai darul ibn kathir akwai ta daba'a ta darul fikr wannan ga magar da kowa ya sani ne mujalladi bakwai akwai siri ga sanan kala daban-daban tarihi ne tun daga farkon halitta Allah tun daga halittar sama da ƙasai da halittar sammai da ƙasa da halittar alƙalami halittar mala'iku halittar Adamu alaihi salam zamanna daban-daban har zuwa zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa zamanin na bayan shi halifofi zuwa zamanin musulunci har zuwa zamanin da shi yake rayuwa saboda haka shi sai ya ci sunan shi albidaya wan nihaya Allah ya gafarta mishi sannan kuma ya cike shi da ashratus sa'a sa wanda ya kan tantafan shi dinnan zai gane lalle hatta li yumkina an yaqula innahu munaqqihu tafsir wa muhaqqiqu tarikh ya tace tafsiri kuma ya tace tarihi biyun nan kam tabbas yayi fice da su baya ga su kuma da tafai daban-daban akwai littafin shi na musnadin shi akwai kuma littafin shi shahararre na musnadul hadisi ne al-baisul hafiz wato sharhin da ibnu abin nan wato Ahmad Shakir ya malitafin kenan wato iktisaru ulumul hadith eh malami ne babba kware da gaske qala anhu adh-dhahabi fil mu'jam al-mukhtas haji magana ba dhahabi na da littafi ne wanda ya ware shi dan malaman da suka yi zamani daya al-mu'jam al-mukhtas bi shuyukh guda biyu ne akwai al-mu'jam al-mukhtas bi shuyukh akwai kuma daya dan karamin wanda bai kai wannan ba wanda wannan akwai mai mujalladi biyu akwai mai daya wannan ya ware duk malaman da ya zamani da su wanda ya karantu a gunsu da wanda suka yi rayuwa tare to yayi tarjuma su anan wasu ma daliban sa ne da kuma wancan karamin da ya takaita akan sunayen babu tsawaitawa yace al-imam al-mufti al-muhaddith al-bari' faqih mutqin mutafannin muhaddith mutqin mufassir naqal walahu tasanifu mufida yace babban malami mai fatawa wanda yake malamin hadisi gogagge malamin fiqhu da ya san fannoni daban-daban malamin hadisi kwararre malamin tafsiri mai yawan ɗebo bayanai wannan shi da haka ake gane malamin tafsiri na kware jama'a mu gane tafsiri dan shi ba da kayakin shi da naqalu ake yin sa Allah ya sa mutanen ƙasa musu gane wannan in ka zo tafsirin alqur'ani ka yawaita ciro maganganun magabata sahabbai da tabi'ai da na bayan su da waɗannan malaman sai Ibn Kathir din sai Ibn Jarir din sai Ibn Abi Hatim ka dawaita ciro maganganun su wannan zai tsare ka daga karkacewa daga fassarar da take ita ce daidai game da alqur'ani wajibi ne ga duk mai so ya tafsiri ya koyi irin wannan naqalu ba da ka ake tafsiri ba amma yadda muke dinnan koyi a jalarabci saboda kowa yana ganin ya iya larabcin qur'ani sauki ne da shi ya fassara daga nan ya zame kan duk wanda ya ga dama ya cacceki duk wanda ya ga dama ya wanda ya ga dama raddi wani ma ya tashi daga asalin fassarar ya koma can wata rigimar duniya ya shiga cikin ta rigimar ASU rigimar OPC rigimar NSAS rigimar Interfaith karasa din da ake zakulusa a cikin alqur'ani wadannan kawai kowa sai ya zame ya hau shoulder kawai ci gaba da abin da ya ga dama kuma ai awa daya ana zance da sunan alqur'ani kai da ka zauna sai ka tashi ka ji har yanzu baka arafa inda alqur'ani har yanzu baka fida jin zakin alqur'ani ya kamata duk inda aka fassara na alqur'ani dinan da ka sake jin shi ka dinga tuno cewa okay wannan aya ga kuncin kuncin ta ga abin take take magana akan Allah ya ji shi kyauta mala yake cewa qala ibn habibin fihi ibn habib al-andalusi kenan wani malamin tarihi yake cewa za'imu arbabit ta'wil shine jagoran manyan malaman fassara sami'a ya saurari hadisi wa jama'a ya tattara shi wa sannafa ya rutul tafai wa atrab al-asma'a yaji yadda kunnuwa da'i bil fatwa da fatwoyin sa wa shannafa shannafa shine wato yaji yadda kunnuwa mutane maganganu masu da'i domin ya zauna zaman fatawa yana yawan bada fatwoyi haka a majalisin sa kuma an ji dadin fatwoyin nan nasa wa haddatha ya kantar da hadisi wa afada ya amfana da dalibai wa tarat awraqu fatawihi fi tafsir maganganun shi da ya ta kawo a tafsiri sun yi ta yawo fil biladi a cikin garuruwa fatwoyin sa washtara bidabt wa tahrir ya shahara da cewa malami ne mai hadda da kuma tantance maganganu ibn al-imad a cikin littafin shi zatu zahab fi akhbari man zahab yana cewa wa kana kathira al-istihdari qalilan nisyani yana da yawan halarto da abubuwa da ka kuma yana da karancin mantuwa haka li tafsirin zaga yana yawan kawo hadisan littafin musnadul imam ahmad ibn hanbal da isnadojin su wanda a wannan lokacin ka'ida an ka tebin temiya shine sai ka da cewa littafin in ka lura dukkanin su ibn kathirin ibn al-qayyim imam az-zahabi da mughultai afwan da ibn mufle da ire-iren su zaka ga duk suna kawo waɗannan hadisan littafin nan da ka musulmi ba ma ibn hanbal ba dole sai ka da cin shi in ba haka ba za ka iya shiga cikin tsarin rikin ka makaranta ba dole ne kawai zama yana kanka ko ina aka buga ajiyar nan sun mai da shi kawai wani common abu a cikin makaranta shi yasa kaga wannan makaranta har yau ba a gushe ba duniyar musulunci tana cin moriyarta wanta ka ilahi ri'asatu al-ilm fi tarikh wa tafsir al'amarin wato shugabancin ilimin tarihi da tafsiri da ya tike akan wannan malami al-imamu al-hafiz ibnu kathirin ad-dimashqi rahmatullahi alayhi bari mu saurara a wannan haka sai mu dauko wani ko dama wannan yau awa ɗaya da rabi ne malam ka sani ko kaje ka fara mu wani gwaje-gwaje lokaci to al-imamu al-zahabi a cikin littafin al-ibaru fi khabari man ghabar ko abar zamu tashi inda malam yake cewa سنة 88 و 200 شكرا تقريبيو بأينهم واتو 88 بأين جرم ذا الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الإمام الذهبي كتشوف فيها ظهر أبو عبد الله الشعيب المغرب فدع العامة إلى الإمام المهدي عبيد الله فاستجابوا له أولا شكرا تقريبيو 88 وتسبب بداية تسرع أكواني fasikin dan shi'a shine wannan da ake cewa Abu Abdullah Shi'i rafidi ne asalin sunansa Al-Husayn ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Zakariya wannan shine ya kafa daular Fatimiyya shi ya fara kafa mata tubalinta na farko daular da aka zo aka yi daga baya a kasar Misra daular ɗan shi'a Fatimiyya wanda suka yi kokarin rikita addinin musulunci a yankin kasar Misra suka yi kuma mulki fiye da shekara 100 za mu ga mujallar labari akan su insha Allah Salahuddin al-Ayyubi shine ya zo ya kakkarya su ya fatattake su Allah ya saka mashi alkhairi waɗannan daular su ne daular da suka fara kawo maulidi a cikin addinin musulunci zaka zo kaji da bid'o'i na zuwa taron kabari da bid'a ta ainihin tunawa da randa aka kashe wani da wani da wani sai kafa kaburbura iri daban-daban mashahidu na kabari har suna nan da dama a ƙasar Misra Allah shi kyauta to wanda ya fara ai wannan aikin shine wannan mutumin amma ya fara ne a yankin Maghrib kamar yanda kace Morocco a wannan yanki ya fara wannan aiki na kira zuwa ga daular yana da mai gidansa wani Ubaidillah wanda shine suke ce Mahdi ne shi ya kokarin kafa daular da ta kafu sannan shi Mahdin yazo ya karba da Allah ya tashi kama shi da Mahdin ya karba sai bai bashi abin da yake nema na mukami ba sai ya koma gefe shi da wani ƙarin shi suka zama ƴan tawaye ma gwamnatin har zuwa san da Mahdin ya samu dama akan su bayan shekara 10 daga wannan tarihi kenan shekara ta 1998 ya samu ya kashe su an ce mutun ne wanda yake jarimi wanda yake Allah ya bashi baki wajen jayayya da iya shirye magana dama ya daga cikin munafikai mutun ya zama alilul lisan kaji mutun ya iya tsara zance kamar ana mishi wahayi ba aya ba ba hadisi to wannan abin tsoro ne zama kaga abin takeici mu kuma yanzu wannan ababan burgewa ne ce ga wani ya iya surutu haka kawai ta zubo zance babu hujjoji amma sai ya gamsar da kai akan komai yake so ya fada to wannan ne daga cikin sifofin munafikai haka annabi ce kullu munafiqin alilil lisan munafiki wanda yake mai dadin baki kar ka dauka wai abin yabo ne yana zama abin yabo ne ka kara gaskiya da shi Allah shi kyauta to a wannan shekarar ya bayyana shi wannan ja'iri wa fiha kana al waba'u al mufrid bi azarbijan azarbijan yadda ake karanta sunan wannan garin daidai shine azarbijan amma yanzu ya koma ana cewa azar maimakon azar din ya zama fataha da dauri akan zalum azra maimakon azar wannan dauri ya koma kan ra garin azarbijan a yankin abin nan yake a yanzu yankin rusasshiyar tarayyar rasha lokacin garin musulmi ne an yi wani gagarumin wato gagarumar annoba ta mutuwa a wannan yanki hatta fuqidatul akfan halli kafani ya kare gaba ɗaya aka rasa inda za a rufe mamata za a yi mamata halli kafani wa kafanu fil lubudi aka fara rufe mutane da gashin dabbobi shine al-lubud duka kalan shi wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha kaga kala uku ne akwai aswaf suf shine na mene na raƙumi ko akwai aubar shine na afan suf shine na tumaki na rago aubar shine na raƙumi sai kuma ash'ar shine na akuya shine Allah yake cewa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha asasan lakum wa matan ilahi to dukkanin su ana hada su a ce musu al-lubut gashi nan a hadisi labbattu ra'si na tara gashin kai makiyaya waɗannan dabbobi sukan bar dabbobin su tara gashi sai a zo har yanzu ana yin wannan a inda ake kiwon dabbobi da gaske sai a zo a musu asir a yayyanke shi yanzu da kilifa za ka ga ana yayyankewa a tara a siyarwa kamfanoni masu rigunan sanyi da sauransu ana yin rigunan sanyi da su to wannan irin tarin za ka gan shi a ƙauyuka na masu kiwon raƙuma misali an tara shi daga ana tara yashi haka ake tara gashin raƙuma in lokacin harvesting ɗin shi yayi kamar ƙarshen damuna sun ci abincin damuna sun ƙoshi sai gashin su ya fito ya tashi sosai sai abu da asu irin wannan gashin shi aka dinga ɗiba kawai aka dinga zubawa akan kabari an zuba an saka gawa ba ta da dukkan wani a cikin ta kawai sai a ɗebi gashin nan kawai sai a zuba akai saboda yawan mace-mace da aka yi thumma baqaw mutarrahina fi turuq da abun ma ya gagara haka aka dinga barin gawawwaki akan titi yadda ka san irin an zuba ma ɗakin gwagware fiya-fiya a share a share da kwarkwata da mai suna ɗayan ma kudin cizo ko da wannan ƙananan kyankyasan da alamu tala ke cewa ƴan shi'a ko su ƙananan kyankyaso wanda ba sa ƙarewa din da kai da su suna nan inda akwai tarkace a ɗakin kasu ko ba za su ga wajen ba to ai kaga in ka share kaga zuwa za ka rabu da su ne to haka aka dinga barin gawawwakin mutane ga sunan mutarrahina wa mata amiru azarbijan har shugabannin garin sai da suka mutu kamar sarkin garin mai suna Muhammad ibn Abi Sa'd wa 700 min khawasi da mutum 700 cikin manyan ministoci da jami'an gwamnati wa aqaribihi da mutanen gidansa wa mata ibn hul afshin akwai wani dan shi babban jarumi da yake ce mishi al afshin shi ma lokacin ya mutu وفيها بشر بن موسى أبو علي الأسدي المحدث أقول بابا مالمي بسنا بشر ابن موسى ابن صالح وانو مالمي يدى جزكي مالمي يدى سكرة الدنيا شما وانو شكرا يا رسول في ربيع الأول ببغداد يا رسول يعوات ربيع الأول أقرم بغدازة روا أن حوضة ابن خليفة يا دا رواية دا الحوضة ابن خليفة والأسمعي دا الإمام الأسمعي وبايق وانن دا جزكي مالمنش أكوي وسمع من روح ابن عبادة حديثا واحدا يجي دا روح ابن عبادة حديثي قدا قل هكذا ياسر حديثي دا سوء أبو نعيم دا الحميدي وان دا الإمام عمد ابن حنبل إذن سامش وسيكا يتبقون حميدي أكسر مكة يجي حديثي وان ما لمن بشر ابن موسى ذاك يوي تجيش الإمام أبو القاسم الطبراني هنا رواية دا قريش وكان ثقة رئيسا محتشما كثير الرواية ما لمينا أمن تتشي شغواء تكن متاني من قرجيني من يور الرواية عاش 98 سنة هذا ما قلنا يا شامي سوسي شكرا شتسئين دي تقوص الدنيا وفيها توفي مفتي بغداد الفقيه عثمان ابن سعيد بن بشار أبو القاسم البغدادي الأنماطي صاحب المزني في شوال وهو الذي نشر مذهب الشافعي ببغداد وعليه تفقى أبو العباس ابن سريج wannan shi kuma sunan shi Uthman ibn Sa'id ibn Bashar shine babban malamin wato kasar Baghdadza a wannan lokaci kuma malamin Shafi'iyya ana mashi alkunya da Abu al-Qasim al-Baghdadi al-Anmati sahibul Muzani dalibin al-Muzani wato jika ne kenan ga Imam Shafi'i a wajen karatu ya tafi daga kasar Sham a kasar Iraki ya tafi kasar Misra ya je gun al-Muzani ya koyi karatu أقوم مزني ده الربيع بن أنس ده كما تيان بن المرادي ده كان نسل على بوكة شافعي من شافعي شافعي يا متي يا بروس قم ما لم يأشكن على بوسا ودنا نصارك أشكن سؤال ربيع بن أنس المرادي ده مالن مالن وانا ده أكا أبتا المزني شيني المؤذن وانا أنا تشوى ما متني وانا ده كنا ده وهلا بحينتا ده ده مبيد سوكين بحينتا ba mutum ne mai basira ba mai bala'in naci ne amma Shafi'i yana ce mishi inda zan iya fara kanka gida biyu in zuba karatu dinki da nayi maka haka amma ya zauna ya hakura shi malamin ya hakura da shi kuma har ya samu abin da ya samu akwai kuma sai Ibn Abdul Hakam da sauransu ga sunan da yawa manyan dalibai Imam Shafi'i Allah ya gafarta musu gaba daya da ya tafi kasar Misra ya je karatu a gurin su ya mutu a watan Shawwal watan karamar sallah wa huwa alladhina shara madhhab Malik Shafi'i bi Baghdad shine ya yada mazhabin Imam Shafi'i a kasar Baghdadza wa alaihi tafaqqa Abu al-Abbas ibn Surayj aka ibn Surayj yana daga cikin kibaru a immati ash-Shafi'iyya yana daga cikin manyan limaman Shafi'iyya a duniyar Shafi'iyya gaba daya wannan malamin shi ya kharraja shi wa fiha tufiya Mu'alla ibn al-Musanna ibn Mu'ad ibn Mu'ad al-Anbari al-Basri al-Muhaddith rawa an al-Qanabi wa tabaqati wa sakana Baghdad وكان ثقة عارفا بالحديث سيكون وانا نجيكا معاذ ابن معاذ الأنبري معلى ابن المثنى مثنى ابن معاذ معاذ ابن معاذ الأنبري البصري المحدث ما لم حديثنا رواه عن القعنبي يا ده رواية ده قبل الله ابن مسلمة القعنبي وطبقته ده سأنن قبل الله ابن مسلمة وسكن بغداد يظن قصب بغدازة وكان ثقة arifan bil hadith malami ne amintacce ko masanin hadisi mun lura da dama zaka ji yanzu waɗannan ba mu cika ambatan sada da hadisi a cikin da tafai asita ba saboda zamanin masu hadisi an tafai asita ya kare don mun ji su ma a sabar kutusa duk sun mutu ɗaya ne yanzu ya mutu muke bin bashin rayuwarsa Imamu Nasa'i duk sun mutu Allah ya gafarta musu an doshi ƙarshen ƙarni na uku وفيها تولن كنا وفيها الفقيه العلامة أبو عمرو يوسف بن يحيى الغمامي ياسا الغما المغامي أما المغامي فتح أكي مغامي مغامة سنة وان كويني كسد برنن طليتلا طليتلا أنا دكت سكين كسا شم مسلمي أندلس وان دا سنة غرن دا تورنجي كونت دا فرنسا دا سبانيتي شيني توليدو T-O-L-E-D-O ya daga cikin karshe-karshen daulolin musulunci waɗanda aka karya su a karshen al'amari a kasar Andalus Tulaytila Allah shi kyauta to mutumin wannan gari ne al-Andalusi mutumin Andalus ana cewa nasabarsa tana tikewa ga Abu Huraira radiyallahu anhu tilmizu Abdul Malik ibn Habib akwai mala Abdul Malik ibn Habib ɗaya daga cikin manyan maliki malaman malikiya a kasar Andalus Abdul Malik ibn Habib to wannan ɗalibin sa ne wa sahibu tasanifi kuma marubuci ne allafa kitaban fi radd ala Shafi'i kazo ni riko Allah yanzu muka zo ɗalibin Imam Shafi'i babba ku shi kuma wannan ɗalibin Maliku ne kuma yana ganin Shafi'i bai da wafa'i ya za a yana ɗalibin Maliku ya saba Maliku da aka yi rubuta littafi musamman don yin raddi ga Imam Shafi'i akan cewa Allah wadarai da irin abin da yake dan me zai kafa mazhabin shi daban yana saba fahimtar malamin shi wanda wannan wani harigido ne ba daidai bane ilimi baya karban jumudi babu wani malami da za a ce wai ba a saba wa fatawar shi kamar da Imam Malik ke cewa dukkanin malamai suna raddi ana mayan musu ba wai raddi ta hanyar wai cin mutunci shi ba a mayan musu da maganar su a kikarta su ma kuma suna mayar da maganar wasu tunda aka yi duniya ilimi haka ta gada malamai da sa'o'insu malamai da ɗalibansu ɗalibai da malamansu suna saba wa juna a fahimta a fatawa abinda dai ake so ya zama bisa hasken ilimi ne wannan saban hasken abinda ya bayyana gare ka shi ka saba ba neman jayayya da malamai ko rashin kunya ko cin zarafi ko san asani ba in ka shiga wannan fagen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a jaka da linzamin karfe zuwa gidan wuta wannan ilimin zai zama linzamin ka a mai da shi linzamin ka zuwa gidan wuta kamar yadda ke cikin hadisin Imam Abu Dawud da Tirmidhi wanda ya nemi ilimi ko liyumariya bihi sufaha aw yujariya bihi ulama wanda ya nemi ilimi dan ya rigima da jahilai ko dan ya kafada da kafada da malamai za a sa mishi linzami da karatun nashi zuwa gidan wuta to dan haka ba da haka yake amma kawai ana nufin magana akan amana ilimi ne ka fahimta mai ka sani ka fada da fatan Allah ya saka samu lada alal aqalla guda daya na ijtihadin wannan fadin wanda ya haka bai munana ba amma dai shi wannan malami bai ji dadi ba da aka yi littafi ya Shafi Raddi ya da bi kuma suna Fadailu Malik wanda ya rubuta dan bada falala taliman Malik ibn Anas rahmatullahi alal jami baya ga Abdul Malik ibn Habib da gaskiya malamin shi akwai Yahya ibn Yahya al-Laythi al-Andalus wannan mai riwayar muwadda sannan akwai Sayyid ibn Hassan da kuma abin nan Ishaq ad-Dabari wadannan ya gaba da su a gabashin duniya kamar yadda al-Imam Adh-Dhahabi yake faɗa a cikin sirar Ibn Nubala yake cewa kana ra'asan fil fiqhi la yujara jagora ne a cikin fiqhu wanda babu irin sa a shi basiran bil arabiyya fasihan ko gagge ne a ilimin larabci kuma mai fasahar magana wafiya tufiya yake sai ce wastautar al-qayrawan wa tafaqqaha bihi khalqun ya zauna kasar qayrawan wato nan a arewacin Afrika kenan qayrawan tana kasar Tunisia ne a yanzu ya zauna wannan kasa wa tafaqqaha bihi khalqun halittu da dama sun koyi karatu a gurin sa sanata 90 wa 80 sai kuma shekara ta wato 289 bayan hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fiya kharaja bishami ya ibnu zakrawiyya al-qarmati wannan mutum mai suna ya hadan zakrawiyya al-qarmati al-qaramita mun ji a baya sun fara fitowa suna kawo fitintiru a cikin musulmai a wasu wato batattu ne ɗan khawarija to aka samu wani cikin su mai suna Yahya ibn Zakrawiyyi shi ma yayi tawaye wa qasada Dimashqa ya nufaci Dimashqa yana so ya kwace ta fa harabahu Ughdu bin Juffu bin Juffin mutawalliha ghaira marra wannan gwamna mai suna Ughdu bin Juff suka yaki da shi fiye da sau daya ila an qutila Yahya fi awwal sanata 90 hadde ya samu ya ci galaba akan shi Yahya dinnan dan Zakrawiyyi a shekara mai zuwa kenan a shekara ta 290 wa fiha tufi al-mu'tadid a billahi abul abbas ahmad ibn al-muwaffaq wali ahli al-muslimina abi ahmad talha ibn al-mutawakkil ali alallahi ja'far ibn al-mu'tasim al-abbasi fi rabi' al-akhir wa marida ayyaman sai kuma Allah ya rasuwa wa khalifa muslimi shine al-mu'tadid billah khalifa musulunci ne wannan zamanin ya rasu ana mishi alkunya da Abul Abbas Ahmad shine asalin sunan shi dan Al-Muwaffiq dan gidan muwaffiqu waliyu ahadil muslimina, shi baban shi bai sarauta ba, an ba shi waliyul ahad sai ya mutu. Mun ji a baya shi kuma Abi Ahmad Dalha, shi wannan waliyul ahad din mai suna abin nan wato al muwaffiq, shi kuma dan gidan halifa ne, dan jikan halifa ne al mutawakkil ala Allah. Baban shi shine Talha ibn al mutawakkil ala Allah. Waye mutawakkil ala Allah? Shine Ja'far dan gidan al mutasim al abbasi, babban sarkin nan. Waɗannan dama kamar yadda nake faɗa jiya, daga kan mutawakkil ala Allah, duk wannan sarakunan da aka yi ƙasa lokaci ne da daular Abbasiya ta fara yin rauni, ba ta da wani ƙarfi irin wanda aka san shi da ita a da, daga kan al-mutawakkil ala Allah. Ya ce fi rabi'in al-akhir, ya rasu ne a watan rabi'ul akhir, wata na huɗu a musulunci, kalan da musulunci, wa marida ayyaman, ya ɗan yi gajeriyar rashin lafiya ta 'yan kwanaki. Wa kana khilafatuhu aqalla min 10 sinin, yayi sarauta ƙasa da shekara 10. Asha 46 sana, shekaransa a duniya, wa asha 46 sanata, shekara shi kwata-kwata a duniya shekara 46, kamar sa wanne kenan wala kaka, kamar sa an kake nan sai a shirya go ni dai ban kai ba gaskiya wannan shekara ai da dan saura 46, bai wani sha miya ba masu sai ba. Wa kana asmara, farin mutum ne, nahifan siriri, mu'tadil al-khalq, wanda yake da madaidaiciyar halitta, taghayyara mizajuhu min ifrat al-jima, subhanallah, gaba ɗaya ɗabi'a shi ta canza saboda yawan saduwa da mata. Mutum ne da ya shahara cewa gwarzo ne wajen kwana da mata, yana da mata na aure da mata kuyangi, concubines, to aiki shi kenan, har ya zama kamar ya zama misali mai za a ce ne, irin mutum ya zama mudmin, mene da addicted, ya zama jarababbe. To a bakin Malam Jibrin ya kamu da jaraba, duk inda ya ga ya mace kawai sai fara lashe baki, yana sambatu, idan baiwa ce ko nawa ne sai ya kashe, ya siye ta a gunme ita, ko kuma ya makwace ta, ko kuma yan cikin jama'a shi ne sai su ba shi kyauta. Sai da aka yi gari kowa yana ɓoye matan shi da yayin shi, duk wanda ya gani kawai yana so, ya samu wannan jarabawa, Allah shi kyauta, muggo jarabawa ce wannan jama'a. Turawa suna cewa too much of anything is dangerous, komai in yayi yawa ya zama maka, sai zama ka bala'i. Amma ka duba mu yanzu jama'a yadda mutane suka jarabtu da wannan harka, duk inda ka bi yanzu masu magani ne suke cutar mutane da internet, da kan tituna, da bakin masallatai, da yan jike-jike iri daban-daban, ba mazan ba mata, kowa ka gan shi kawai jiko yake, wai dai shi dai in an shiga ɗaki dai kada a ji shi ba magana ne ba. Wani irin bala'i ne jama'a, Allah shi kyauta. Kwanaki na ganin Abdak masu hagar nan sun kama wasu mutanen ku Abga, yan Islamic chemist, suna haɗa magunguna na rashin mutunci irin waɗannan. Mutum zai aure a ce an ta jika mace, ana ta jika ta har ta lalace garin jikawa, dole shi ma ya je nema abin da zai sha. Ga yi nan kullum kansa ta damu mutane, cututtuka na zubar jini iri daban-daban. Ɗabi'ar da Allah ya mutane ta jima'i jama'a daidai wa daida ce, indai ba ka da lafiya ba ka daina wani shaye-shaye, ka nuna yadda kake haka kawai. Ƙarya ne duk wannan abin da yake damu mutane da shi, ko mutane su ɓata lokacinsu a kai. Wallahi ina jin kunya wannan magana, amma ba yadda ka iya sai ka faɗi ta. Saboda duk mutanenmu yanzu harkar da suke yi ke, da ustazai, da ƴan boko, da Hausawa, da Fulani, da Nufawa, da Yarbawa, duk al'umma Afirka, ban cire maka kowa ba. Har a Makka in ka ji za ka yi Afirka, suna tafiya daga nan Najeriya, suna tafiya da magungunan ƙarfin maza, aikin kenan, Allah shi kyauta. Su maza ba su da aiki in banda aikin za'aza rumbo, ba su da wani aiki, ba za ku ɗaya ku yi tunani, ku conceptualizing ideas, ku gyara ƙasa, a gyara tunanin mutane, a gyara al'umma, a yi kasuwanci, a yi noma, a yi siyasa, a yi waye, ƙasa ta gyaru, kowa tunanin shi kawai a kan wannan abu yake, Allah shi kyauta. Ya ce wa'adi malhimiyata fi maridi, da bai da lafiya jikin shi ya lalace, ba yi da immunity, shi ne alhimiya. Nan da nan ka san mutum bai da ta yiwuwa ba, irin AIDS ne ya kama shi, watakila ko wani STD ba a sani. In a zamanance ne za a iya diagnosis a ce irin wannan ne, ga alama ciwon da ya kashe shi wani ciwo ne da ya samu daga yawan jima'i, sai zama kuma bai da kariya a jikin shi, duk ya karar da ƙwayoyin halittar jikin shi a biye wa mata. Wa kana shuja'an mahiban haziman, haji kuma da kuma aka ji fagen fama na yaki to jarimi ne wanda yake mai kwarjini fihi tashayyu'un yana da dan jibi da shi'anci haka ana jin maganganun sa suna nuna yanayin shi'anci da ainihin wato karkata zuwa ga haka wa fiha tufi badr turki mawla al-mu'tadil wa muqaddam juyushi amila al-wazira ubaydillah alayhi ووحش قلب المكتفي بالله عليه وكان في جهة فارس يحارب فطلبه المكتفي بالله وبعث له أي أمانا وغدر به وقتله في رمضان سيكما بدر التركي واندي كبرر رمبا وانيغشي مؤتدين كما قماندا تكين سوجو جنسا يأي أيكي تارد مؤتدين تبايا متو مؤتدين أكسك أجشيني المكتفي بالله إذا أكسامواني منستا نسونا الوزير Ubaydillah shine ya dinga kawo gulma a gun al-muktafi wa wahasha qalbal muktafi billahi alayhi hayya juya zuciyan al-muktafi billah against shi wannan badar din wa kana fi jati farisa yuharib a lokacin kuma yana cikin jihadi fa talaba al-muktafi billah sai ya ce mishi ya dawo yana neman shi a bagadaza wa ba'atha lahu amanan ya aika mai da cewa ya dawo ba komai ba matsala bace har sai da yazo ya kama shi wa gadara bihi ya ci amanarsa wa qatalahu fi ramadana ya kashe shi a cikin watan ramadana Allah shi kyauta wa fiya bakr ibn salih ad-dimyati al-muhaddith fi rabi'il awwal sami'a abdullah ibn yusuf at-tinisi wa ta'ifa wa lamma qadima al-qudsa jama'u lahu alf dinar hatta rawalahu mutafsir sai kuma bakr ibn salih ad-dimyati mutumin kasar dimyat misr kenan malamin hadisi ne ya rasu shi kuma tun watan rabi'ul awwal wata na uku kenan wata maulidi da ake cewa ko sami'a abdullahi ibn yusuf at-tinisi daga sai malaman shi akwai malaman su bukhari abdullahi dan yusufa at-tinisi wa ba'ifa da wasu malaman walamma qadimal qudusa daga kasar misra ya tafi kasar falastinu kasar qudus jama'u lahu alf dinarin hatta rawalahum al-hadith suka tara mishi dinari dubu dan ya ruwaito musu hadisai akan tafsiri dinari dubu yanzu jama'a ba karamin kudi bane ba saboda ko dinari daya wajen naira 150 ne haka ne ko wajen naira 2000 dinar ba wajen 40 bane yanzu to kamar naira 160 to sau dubu kenan shine kudin da aka tara mai kudin Najeriya approximately wa fiha Hussein ibn Muhammad Abu Ali al-Qabbani an-Naysaburi al-Hafiz sahibul Musnad wa Tarikh sami'a Ishaq ibn Rawiya wa khalqan min tabaqati wa kana ilayhi yajtami'u ashabul hadith bin Naysabur ba'da Muslim Hussein ibn Muhammad an-Naysaburi shine babban malamin hadisin kasar Naysabur bayan Imam Muslim kamar da ambata anan ana ce mishi an fasan shi da Abu Ali al-Qabbani babban malami shi ma wannan shekara ya rasu ya ji hadisi a gun Ishaq dan Rawiya da wasu malamai yana da tafai da dama akwai musnadin shi musnadu al-Hussein ibn Muhammad al-Qabbani da kuma tarihu ne sabur da ya rubuta duk yana da su yace wa kana ilayhi yajtami'u ashabul hadithi bin sabur ba'da muslim tun bayar wa imam muslim ma'ana tun can bayar imam muslim ya rasu kenan har zuwa wannan lokacin ba ai wani malamin hadisi a ne sabur kamar sa ba wa fi al husayn ibn muhammad ibn fahm abu ali al baghdadi al hafid ahadu a'immat al hadith akhadha an ya ibn ma'il wa rawat tabaqati an ibn salim sai kuma al-Husayn ibn Muhammad ibn Fahm wanda mutumin bagalala ne Abu Ali al-Baghdadi ɗaya daga cikin malaman hadisi ɗalibin Yahya dan Ma'inu ne kuma ya rawaici littafin Tabaqat daga malamin mai littafin shine Ibn Sa'd al-Imam Muhammad ibn Sa'd al-Basri bi littafin Tabaqat ibn Sa'd tarihin musulunci din nan ya rawaice shi daga malamin wa fiya Ali ibn Abd as-Samad at-Tayalisi ولقبه علان ما غمه رواه عن ابي معمر روى عن ابي معمر الهذلي وطبقته سي كما علي بن عبد الصمد الطيالسي علي بن عبد الصمد ولقبه علان ما غمه ولقبه علان يو لقبن سا انا تشي مشي علان ما غمه بي دانيش بكو انفلا روى عن ابي معمر al-Hudali wa tabaqati ya da riwaya daga waɗannan malaman Abu Ma'mar da kuma wasu sa'annin shi fi Amr ibn Lays as-Saffar alladhi kana malaka Khurasan in kuta da wani dan ta'adda a baya Amr ibn Lays wanda yayi karfi sosai har aka zo aka bashi aka yadda aka kyale mai ya zama gwamna shi ma a wannan shekarar ya rasu kutila fil habas inda motil motari mun ji labarin a baya an samu hali an kamo shi da aka kamo shi aka zo aka sashi a gidan yara aka kulle shi lokacin da halifan ya rasu al motari alallah sai wasu daga cikin jami'an gwamnati suka ga cewa gara kawai a kashe shi li'annahu kana lahu ayadin alal muktafi billah saboda waliyul ahd a lokacin shi da al muktafi billah kuma suna da kyakkyawar fahimta ana tsoron kada fa khafa al waziru wancan ubaidillah din shi sai ya ji tsoron an yi khurijahu kada al muktafi in ya hawa halifa ya fuddo shi wayumakkina wayatamakkana amin ya samu karfi fahimta kyau min al wazir ya zai daukan sa da haka sai maza suka je ko suka ƙara sashi a gidan yaji wafiya ya ibnu ayyub al allaf al misri sahibu sayyid ibn abi maryam wal abbas ibn al fadl al asfadi sahibu abi abdul walid al tayalisi abul walid al tayalisi sai kuma ya ibnu ayyub al allaf mutumin kasar misra wanda yake dalibin sa'id ibn abi maryam da kuma al abbas ibn al fadl al asfadi wanda shi kuma al abbas dalibi ne ga abul walid al tayalisi dukkanin su ne daliban juna ne wafiya har ila dai a wannan shekara ta 289 Yusuf ibn Yazid ibn Kamil Abu Yazid al-Qara'isi al-Misri sahibu Asad ibn Musa wanda yake cewa Asad as-Sunna din nan ko Yusuf ibn Yazid ibn Kamil Abu Yazid al-Qara'isi al-Misri sunan shi kenan dalibin Asad ibn Musa wancan marubuci mai littafi din Asad ibn Musa shi yake laƙabi da Asad as-Sunna in kun tuna mun karanta a baya cewa irin wannan laƙuba ana karhanta su saboda suna nuna suna alamta tazkiya ba dai wani mutum ya ce shine asadus sunna ko shine nurus sunna ko nuruddin ko ya ce shine muqimuddin ko ire-iren su waɗannan duka akwai nau'i na tazkiya a cikin su da haka abin da yafi shine a guje musu ufiya muhammad ibnu muhammad abu ja'far at-tammar al-basri sahibu abul walid al-tayalis shi ma dai wannan shekara ya mutu ufiya muhammad ibnu shamil ibnu abid الدميك أبو جعفر الحافي سايب سليمان بن حبيب بن بغداد وهؤلاء دو ودنن دعك أنبتا أنا ما ليتي من كبار شيوخ الطبراني تلك النسطن دقا يحيى ابن أيوب الألاف ليوسف بن يزيد بن كامل لمحمد ابن محمد أبو جعفر التمار لمحمد ابن هشام ابن عبد الدميك يتي تلك النسطن دقا تكي من يما لما الإمام الطبراني تعلم إمام الطبراني أن كنت أمشي متوى وأن شكرا baye kadan ba Allah ya gafarta musu gaba kida na'am za mu tsallaka ismu min usul al-fiqh ala manhaj ahl al-hadith za mu tashi inda malaka yake cewa al-qaidatu tasi'a qaida ta tara la yasihu ta'lilu bi mujarrad ash-shabahi fi as-sura ba daidai bane a ce kawai za a dauki illa dan abu sun yi kama da juna a suna ko a yanayinsu yana magana akan ahkam ne ko kuma qawaid na qiyasi wannan kaida jama'a tana da muhimmanci kwarai kuma za ta warware maka rigingimu da dama da ake a wannan zamanin akan wasu masail nawazil suna ko siffa ba su ake duba ba tukunna haqiqa haqiqan abin shi shine ko ba shi ba yace qala sam'ani fi qawaid al-adilla to kaga da zan tunda yace qawaid al-adilla to sam'ani mai qawaid al-adilla shine babban kiyar da sam'ani guda biyu ne akwai Abu Sa'd Abdul Karim Ibn Abi Bakar as-Sam'ani wannan shine mai littafin Adabul Imla wal Istimla wanda a rasuwarsa shekara ta 562 shine karamin to akwai kakan shi Abul Muzaffar Mansur Ibn Muhammad shine kakan wancan shine mai littafin al-intisar li ahli al-hadith kuma shine mai littafin qawaid al-adilla shine malamin usul al-fiqh mu kiyaye wanda littafin shi na usul al-fiqh din nan as-subki a cikin tarihi sai yake cewa wala a'lamu kitaban fi usul al-fiqh ahsana minhu ban san littafi a usul al-fiqh da ya kai shi kyau ba mujallad biyu ne malamin bayan ku shi ma akwai shi a makarantar da tabi ne mujallad biyu to a cikin yake cewa wasahihu anna mujarrad ash-shabahi fi sura la yajudu ta'lilu bihi mujarradin kama a cikin yanayin abu shine as-sura ara wato abu sun yi kama da juna to ba a mushi ta'alil da irinsa wato baya zama illa ta yin qiyasi li anna ta'alila ma kana lahu ta'thirun fil hukmi bi an yufida quwwatal dhanni li yuhkama biha domin shi illa ana so ne abin da yake da tasiri wajen yin hukuncin wanda za a kitu da cewa to sun yi kama da juna sosai kamar giya kaga illa haramta ta maye da lalata hankali go zaka ga ai wiwi tana yin wannan ita ma tana kauda hankali kuma ta isa mutun yayi maye kaga illa tayi kama da juna ta wajen hukunci washabahu fi sura la ta'thira lahu fil hukm kama a cikin yanayi bai da tasiri ga hukunci walaysa huwa mimma yufidu quwwatan dhann kuma baya bada karfin zato hatta yujiba hukman har ma a ce akai ga hukunci wa qad sallallahu man qala inna qiyas ash-shabahi laysa bi hujja bi anna al-mushabaha fil awsaf la tujibu al-mushabaha fil ahkam wanda suke da wannan suka ce ai kaida shine al-mushabatu fil awsaf la tujibu al-mushabaha fil ahkam fa inna jami'a al-muharramati yushabihu ba'daha ba'dan duk ababan da aka haramta shi kama da juna fil awsaf wajen sifofinsu wa taktalifu fil ahkam amma sun saba wajen hukunci idan misali mu dauka abinda yake ce mazina kaga hadisi da kanshi yace ido na zina kafa na zina kaza na zina kaza na zina kuma hatta ita asalin zinan ma hukuncin ta ya bambanta tsakanin wanda yayi in saurayi ne ko in mai aure ne ko makamantansu kaga duka laifin ne amma wasfu din shi daya amma hukunci ya bambanta to daka sai an tabbatar da cewa lalle illa ta hau keke da keke sannan ake hukunci sannan yake cewa wa yaktarifu fil ahkam li anna al mushabaha fi ma yata'allaqu bil ahkam la tujibu al mushabaha fil hukmi saboda kamar take ne a cikin abin da bai da alaka da hukunci to tana bata tabbatar da hukunci innal asla fil qiyasi hum as sahaba wal manqul an as sahaba an nadharu fil masalih wal ilal al ma'nawiyya mutanen da suka zama farko a qiyasi sune sahabbai kuma abin da aka ciro suna lura da shi shine suna lura da masalih wato abin da zai zama sai kawo maslaha zai kawo ci gaba da gyaran addini da kuma al-ilal dalilai al-ma'nawiyya wanda suke a cikin zatin abu fa amma mujarradu ash-shabah falam yunqal anhum biwajhin ma mujarradin kama kawai sabai ba sa aiki da ita a wajen wato yin hukunci sai an samu kama wata ke mai tabbas al-qaidatul ashira la qiyasa fil ibadat ibadoji ba a kiyasi akan su wannan ma kaida ce amma ba a kallon wata ibada a ce to bari a kwatanta irinta ba a yi wannan kwata kwata ibada mahallinta shine nassi kawai nassi ne ce a yi bauta kaza to haka duk abin da mutum zai yi da sunan bautar Allah to ya tabbata ya da dalili daga Allah ko manzon Allah in bai da shi kada ya kiyasanta ce ai mu musulmi mu muka fi cancanta da mu nuna farin ciki da haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda wasu ma suna yi ai mu musulmi mu ka cancanta da mai addu'a iri kaza ko mu kaza mu ka cancanta mai kaza wannan kiyasin ba zai kai labari sai an samu dalili karara la yushra'ul qiyasu bil ibadat li anna al ibadati mabniyatun ala nususin nuzul kitabi wa sunna fala yadkhuluha an-nadhr wal i'tibar kuma ana gina su ne akan nasushi na alqur'ani da sunna wanda bincike da tattaunawa bai shiga cikin su qala lamatul adawi fi kitabihi usulun fi bidai wa sunan yace qawlu ba'dil muallifina zai buga mana misali yace magana wasu masu rubutu cewa yusannu lil muadhdhin as-salatu was-salamu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aqbal adhan ladan bayan ya gama kiran sallah shin shi ma zai yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi addu'an nan ta wasila shi ma yayi addu'a ko ba zai yi ba kaji wani zare-zare irin na malamai kuma yace qiyasan alal mustami aka ce ayi qiyasin shi akan me saurare da aka ce idza sami'tu al-mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqul to shi yanzu kaga bai faɗi mithla ma yaqul ba dan shi yake faɗa abin da za a faɗa din ko bai da a ce in ya faɗa sai ya tsaya ya faɗi mithla ma yaqul sannan kuma yanzu ya ƙara to shin in an gama kai ladan har da kai za a yi addu'a ai salati ai addu'a wa annabi sallallahu alaihi wasallam wasila da sura addu'a da aka ce ko ku banda kai yace wasu malamai sun ce ayi qiyasan ala zalika wa huwa qaulun ba'idun an al-usul muqarrara fil madhhab madhhab al-arba'a shi magana ce manisanciya kada duba abin da yazo a cikin madhabu bi da annabi sallallahu alaihi wasallama allama aba mahdura wa ghayruhum min almu'adhdhin alfan aladhan ma'rufa nabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma abu mahdura da sauran ladanai abinda aka sani na kiran sallah wa allama almustami'ina an yaqulu mithla ma yaqulu idha sami'u su kuma masu saurari aka ce musu ga abin da su fara wato asali da magana take shi ne akwai maganganu guda biyu ko kuma littafin qawaid da ibnu rajab ya tattauna magana kuma shi ma wannan abin da aka rinjayar a nan shirin jayar cewa ladan baya yin waɗannan addu'o'i an riga an faɗa mashi tashi falalar cewa babu wata rai daga cikin halittun Allah za ta ji ya ce ashhadu an la ilaha illallah face ran alkiyama ta shaida a gaban Allah cewa mu meye shi sannan kuma ga bonus za a bar shi ran alkiyama a sa mashi wani irin dogon wuya mai ban sha'awa da kowa zai gani cewa wannan shine kullun mai kira mutane zuwa ga ibada da kuma za a bashi ladan sallah da duk mutane suka yi dan shi ya kira su addalu alal khairi kafa'ili a wasu malamai suna ganin ma ladan ladan ma ya fara liman kamar da annabi yake cewa da mutane su abin da yake ci ga ladan liman ladanci da sai an dinga yin qura'a ko da sahun gaba da ladanci duk daga cewa da dinga yin qura'a amma ga shi limanci shugabanci ne ko kowa ya san nauyin da ke kan shi ko ka tsire ne ko ta bare ma Allah shi kyauta to sai aka samu sunna ce guda biyar suka zo game da kiran sallah sunna ta farko shine takrir din nan maimaitawa duk abinda aka ji ya faɗa kamar da yake cikin bukhari da muslim shine hadisin abu sa'id al-khudri din nan go cewa idan sami'tu mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqul sunna ta biyu shine da yaran ya gama sai ayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati kamar da yake cikin riwayat abdullahi dan amru an as ta cikin sahih muslim idan ladan ya gama sai ayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam cikakken salati kaga daga nan ne shi maladan ya gama zai iya fara ki bayan an gama mai salati sai kuma a roƙa masa wasila shi ma da cikin sai muslim da yake cewa wani gida ne da ya dace da wani bawa kwaya daya cikin bayin Allah ina fata inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zama nike da wannan gidan wanda da ya roƙa mini wannan gidan ni kuma na lamunce mishi zan cece shi shine na uku kenan na hudu sai kuma hadisin sa da Abi Waqqas wanda yake cikin muslim cewa kuma sai a faɗi kalmar shahada wannan da ake fada a ƙarshe ana fadanta sai kuma na biyar wanda yazo a cikin sunan Imam Abu Dawud da Nasa'i cewa a wani mutum ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzo Allah ladanai sun tafi da dukkan lada sun tafi da dukkan lada me zamu ce sai ce musu qulu mithla ma yaquluna thumma du'u tuqta ka faɗi irin abinda ku suke faɗa thumma du'u bima shi'tu sannan ku yi addu'a da duk abin da ku ga dama tu'ta thumma du'u bima shi'ta tu'ta sannan sai ka addu'a da kaga dama kai ma za a biya ka to shine na ƙarshe kenan yin addu'a lokaci ne na karban addu'a sunnoni ne guda biyar lafiyayyu a wajen to duk waɗannan sunnonin to banda lada a cikin su shine magana ta haƙiƙi saboda shi an riga an ware mai nashi aiki wasu malamai da suka ce zai iya suka ce ai umumin nasoshin sun ce ya faɗi idan an ji ladan a faɗi iya abin da yake faɗa idan ya gama a yi addu'a da sauransu suka ce lazumin in kun ce ladan ba zai yi ba to wanda shi ma ya zo da su kiran sallan an ji tsakiya ko an kusa gamawa ko an gama shi ba zai yi ba dan shi ma bai cika wancan sharadin ba ka ku gaba ai ba a faɗa wannan hukuncin ko da zaka zo kai ka ji ladan daidai inda yake faɗa ƙarshe din nan kai ma zaka yi salati da sauransu amma dai shi ladan tunda annan musamman wannan hadisin na Abu Dawud Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda da maganan wancan cewa ladanai sun tafi da lada ku kuma ga naku da zaku riski su wasu musa ƙara cewa to ai in aka kalli abu duk irin wannan mustahabi har irin mas'alar masu kuɗi talakawa Annabi sallallahu alaihi wasallam masu kuɗi ya ba talakawa wani zikiri su kama masu kuɗi suka je suna yi kuma masu kuɗi suka ji labari suka kama yi ko sai ce zaba al-dusuri bil ujud to nan ma sai ai kiyasi akan haka to mas'alar shine ba a yarda da yin kiyasi a cikin ibadoji ba amma suna ganin ibadoji na mustahabbai ana iya yi ka ji abin da suka wannan kiyasi kenan don wannan ai mustahabi shi sa mu ake tattaunawa akan hukuncin shin in ka shigo masallaci zaka yi nafila sunnar rawatib ladan na kiran sallah shin zaka jira ne ka amsa kiran sallar shi ko zaka fara nafilarka wanne ne gaba da wani magana mafi inganci shine sallar kawai zaka fara ba ruwan karshe saboda wannan sallar ita sunna ce mai karfi fiye da karfin amsa wancan in yaso in ka gama kana iya ka amsa abin da ya samu akwai liman garu da yawa da malamai suka bujiro da su akan waɗannan a cikin ashbahu wa nadha'ir da ire-iren su almuhim ibn rajab shi ma a cikin alqawa'id cikin juz'in shi na biyu ya goyi bayan cewa ba ladan ba zai maimaita abin da yake ji ba ko ba zai yi irin abubuwan da sauran mamu suke yi idan ya gama kiran sallah ba a bisa wannan kaida ta cewa babu qiyasi a cikin ibadoji thumma amarahum bis salati alayhi kama yufiduhu hadith muslim kaja hadisin mako hadisin muslim ya nuna idza samitul mu'adhdhin faqulu misla ma yaqulu thumma sallu alayya sai annabi salati fatarahu kaga shi annabi farraka bainal mu'adhdhin wal mustami'i ya raba tsakanin mai kiran sallah ladan kenan da mai saurare fa bayyana li kullin ma yutlabu minhu ya fada wa kowa abinda ake tsammanin yayi fa ta'alimuhu salata lil mustami'ina wa sukutuhu yadda ya koya ma masu saurare su yi salati kuma yayin shiru an ta'alimiha bai koya salatin ba lil mu'adhdhin da ya koyar da kiran sallah bai ce ma masu kiran sallah in kun gama daga nan ku yi salati daga nan ku yi addu'a daga nan ku yi kaza ya tsaya iya kiran sallah su kuma masu ji ya koya musu waɗannan ya nuna cewa kowanne ma annahu bu'itha lit ta'lim tare da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne dan ya karantar kuma da yazo karantarwa su lada ne bai koya musu wannan ba yanda cewa wannan bangaren bai cikin abin da yake akan su dalilun ala annal matluba min al mu'adhdhin tarku ma ada alfadil adhan cewa abin da yake akan shi shine bar lafuzan adhan abin da ba lafuzan adhan ba yace fa sunnatuhu fi misli as-salati aqibal adhan sunnatun tarkiyya sunnar da ake so ya ba idan wajen kiran sallah ne bayan kiran sallah shine sunna ta bari sunnatut tark wa kada alimnaha mun san me sunnatut tarki kabar yin wani abu da ba ce kai ba fala yu'malu bil qiyasi fiya ba za a yi qiyasi ba li annal qiyasa yusaru ilayhi inda adami sunna kama hiya qaidatul bab shi qiyasi ana yin shi ne sa'ad da babu nassi wa qala ibn kathir fi tafsir babul qurbati yuktasaru fihi ala nusus babun neman kusanci zuwa ga Allah ana tsayawa ne akan nassi wala yatasarrafu fihi wala yatasarrafu fihi bi anwa'il aqisa wal ara ba a yin qiyasi ko kuma a sa ra'ayi ko a gani na to sai ma ne ci af'alur rasul sallallahu alaihi wasallam babun da ke bayani akan abin da ke da alaka da ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar da aka sani a kaidar usul fiqi ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ababan koyi ne ababan lura ne wajen shar'antawa duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to shar'a sai in an samu wani dalili da yake bance shi dalili karar alqur'ani ko sunnar shi ko wani abu da ke nuni zuwa ga haka to shine za a mai da shi haka in ba Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani da ake riko da shi mutum daya da wannan siffa sai dai a riko da su salaf gaba ɗayan su ta farkin su a matsayin addini amma babu wani mutum kwaya ɗaya da zaka rike ka ce duk abin da yayi sai kawai ka kama yi to zaka iya samun matsala ba ai karama ba alqaida alula alkhususiyya la tathbutu illa biddali cewa abu kaza ya keɓanci manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama to wannan ba a iya tabbatar da shi sai inda dalili al-aslu fi af'alin nabi sallallahu alaihi wasallama annaha tashri'un li jami'il umma abinda yake asali ga ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna matsayin shari'a ne ga kowa walaysa khassa bihi bas keɓance shi ba hatta yaquma dalilu dallu ala annaha khassa bihi har sai an samu dalilin da ya tsayu yanda cewa wannan aiki ya keɓanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la mujarradu lihtimal kar kawai tunanin yiwuwar haka li kauli ta'ala saboda Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ko iswatun hasana kamar da yake cikin karatun wasu daga yawa daga cikin malamai lalle akwai abun koyi mai kyau akan ku game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ibn al-qayyim fi zad al-ma'ad askin zad al-ma'ad ibn al-qayyim yake cewa al-aslu musharakatu ummati lahu fil ahkami illa ma khassahu ad-dalil asali ce shine cewa dukkanin al'ummarsa sa da tarayya da shi akan ayyuka sai in an samu dalilin da yake banci wa qala ibn hazm fi al-ahkam fi al-ihkam al-ihkam fi usul al-ahkam da ibn hazm yake cewa la yahillu li ahadin an yaqula fi shay'in fa'alahu nabi sallallahu alaihi wasallam innahu khususun lahu illa bi nafsin bai halasta wani ya kalli wani aiki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yace wannan aiki yake banci manzon Allah sai yana da dalili karara qur'ani ne kanshi yake cewa nafilatan laka wa min al-layli mutadabbi nafilatan laka qur'ani ne ya fada yace abinda kake yi na sallar dare kai kadai aka daura mawa hakanan game da mata fiye da hudu hakanan game da kaza game da kaza game da rabban kwana da sauran su qur'ani ne da sunna suka bayyana da usali da makamantar su alqaidatu athaniya la yushra'u almudawama ala ma lam yudawim alayhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila ibadat ba a shar'anta dimantar yin abinda annabi bai dimanci ba al-aslu fil ibadatin man'u ibadoji asali ba a yi sai an samu dalili fa ma lam yudawim alayhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila ibadat la yushra'u almudawamatu alayhi da abinda annabi bai dimanci ba to karka dimanci ka adami mudawamati ala fi'lin nawafil jama'a Nabi sallallahu alaihi wasallam bai jimanci nafil fili a sallar jami'i ba wa innama fa'ala dhalika ahyanan ya dai wani lokaci kama fi hadisi Anas ibn Malik kama da yake cikin hadisi annabi Malik anna jaratu mulaika da atin nabi sallallahu alaihi wasallama bi ta'amin sana'atu lahu fa akala minhu thumma qala wannan mai cewa jaddata hudun dan gida Anas ne yake cewa ko kuma da aka sani a cikin karatu musalla cewa annabi ya je gidan sallallahu alaihi wasallama an masa abinci ya ci sannan sai ya ce qum fa usalli lakum ku tashi muku sallah qala anas fa kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai anas ya tsaya yace annabi ya tsaya wasfamtu wal yatimu wara'ahu ni da tsoho ni da wani yaro muka tsaya a bayan sa wal ajuzu min wara'ina ita kuma dattijuwa a bayan mu fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama rak'ataini thumma saraf nabi sallallahu alaihi wasallama salla rak'a biyu sannan ya juya ya tafi sa wannan hadisin yana zama hujja ga wacce mas'ala cewa ana iya yin nafila a jami'i a wani wuri da aka je bakunta ko wani wuri da za a yi so daya ko wata bukata ko wani dalili ko wani malami ya zo wani wuri ya yi wa mutane ko makamancin haka ya halasta haka nan misali annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi ishmuza yakan yi kabbara fiye da hudu gaggawa daidaiwa to shi ma wannan kai limamin gawa zaka yin haka ga mutum ɗaya biyu lokaci bayan lokaci wasu mutane na musamman a cikin al'umma amma ba daidai bane kullun ka zo sallar gawa kai mata kabbara fiye da hudu ba daidai bane wannan almudawamatu alaihi ba daidai bane ina fata mun gane wannan haka nan wajen sutura duk da shi a mahalli ne na mu'amalat idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka wata irin sutura kuma ya saka wata iri wadda ba irin wannan ba to ka ce ka zabi ɗaya ka dimance ta kuma ka ɗauka wannan sunna ne shi ba daidai bane nawa antawa ita ta ne sa fari wata na ya saka ja wata na ya saka kaza da sauransu da ire-iren su suna nan da yawa a cikin ayyukan mutane abin da yasa ake guje mu haka shine yana zama zari'a zuwa ga ka fara jin wancan ba daidai bane haka misali yanayin zama tsakankanin su da guda biyu yayi wannan yayi wancan to ka dimance ɗaya yayi ika'a yayi iftirash yanayin ainihin wato runguma hannu yayi kabdu yayi wudu to kaka lazimci daya kace shi kare zaka dinga yi yanayin tsayi da gajartar sallah yana tsawaitawa yana gajartawa yana kaza yana kaza to karka lazimci daya a ko da yaushe gasnan dai da yawa haka kuskure ne ainihin wato ka lazimci daya abu daya akan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai lazimci kwaya dayan ba zai sa sai a manta da wancan ran da wani ya zo wancan kuma sai a fara ma rigima da cewa a sani sai zama fitina cikin musulmai sannan hadisin dalili ne akan cewa mutum daya na iya zama sahu bukhari ya kawo hujja da shi akan cewa matan ita kadai sahu ce kamar da kuma dalili ne akan cewa maza da mata ba sa hada sahu ko da suna dangantaka ko da matarka ce ko yarka ko kanwarka ko mahaifiyarka ba za ku sahu da ita ba gashi Anas da mahaifiyarsa amma ba su sahu tare ba sai ta sahu a baya duk da yake idan yarinya ce karama babu laifi ta shiga cikin sahun maza kamar yadda mun karanta a baya kuma mun ba da labari abinda aka hakaito daga Abu Darda'i cewa yana zuwa sahu da wata karamar yarinya wadda daga baya ta girma sai ya ce mata to ilhaqi bisufin nisa ki koma sahun maza amin mata da zaran yarinya ta dan fara zama mumayyiza shekara 8 10 to ka ta zo cikin sahun maza amma ya karama wata mai jaraba ta makarewa babanta ko yayanta ta biyo shi masallaci to sai ya kawo ta bayan da aka iya amma a sa mata famfa su kace mutane fitsari ta bata masallaci go sanan hadisin dalili ne akan ainihin wato cewa sahu ana fara shi ne daga bayan liman ba daga gefen karshen dama ba wannan hadisin shine dalili kuma duk abin da ake kawo wanda ba shi ba dalili bane magana ta gaskiya da mu nan shi muke wannan sahu da ake fara daga extreme right to wani kuskuren fahimta ne ya same mu kullana fadan wannan ana ganin kamar ni wani dan mutum ne amma fa shi ne a cikin karatu duk gasu ɗan uwa su Malam Abu Waisa su Malam Mas'ud duk mutara da su akan wannan amma fa wannan dai shine dai karatun kowa yaje ya ƙara karantawa tukunna kar ka ja da musu tukunna kaje ya ƙara karantawa a natsi tukunna mas'ala ce ta ga yadda abu yake in aka ce za a fara sahu na biyu daga ba inda ake fara na ɗaya ba to ana buƙatar dalili kuma babu shi mayamin safi da aka ce duka daman liman gabaki da tun daga bango har inda yake sunan shi mayamin safi ba a ce aqsal yamin ba to wannan wahamin fassarar mayamin da cewa shine ƙarshen dama sai ta faru da malamin mu Malam Albani Allah ya gafarta mishi sai faɗi wannan magana kuma duk sai muka dauka muke jafa'i akan ta amma ba daidai bace kuskure ne a karatu kuma fatawul bari kuma duk inda za ku koma kaje karanta fatawul yamin fatawul jaddu daima fatawul ibn al-Baz da sauransu duk fatawarsu shine ana fara sahu ne na biyu da na uku da na hudu da na biyar daga inda ake fara na daya ina ake fara na daya daga daidai kafadan liman ta dama inda zaka tsaya a jikin liman inda kai kadai ne daga kai sai shi to daga nan in kuka zama ku bi sai ku ja baya sai kuma a cike dama dama yafi falala fiye da hagu al-Imam al-Uthaymeen yake cewa amma kuma wanda yake kusa da liman kusanci da liman ko da a sahu na uku kake kafi wanda yake can ƙarshen sahun farko nesa da liman kafi shi kusanci da liman ana so ka zama kusa da liman ko yaya amma kuma ba a tada wani sahu sai an cika na gaba ma'ana idan dama ya cika gaba ɗaya kar ka ce bari ka zo ka ƙara tsayawa a dama a je a cika hagu tunda dai shine sahu sabai suna son Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin sallama ya gansa a dama shine na daman shi to kaga ba wai ya gansa a da zai zama mutum ɗayan nan can ƙarshe shine kenan shine kawai ya ci wannan mukamin amma duk wanda suke nan sun ci wannan falalan to wanda suke nan daman shi da haka wannan hadisin ba hujja bane akan mafarar sahu a'a hujja ne akan duka nan ɗin liman daman shi Allah ya sa kuna fahimta amma ba matsala ce ta rikici ba ba matsala ce ta rikici matsala ce ta mu tsaya mu fahimce da nasushin suke suna nan a cikin musalman ibn abi shayba sannan a cikin baihaqi sannan a cikin muwadda in ka je kuma fatul bari wajen sharhin wannan magana zaka ganta warewa ke kuma ni na iya tana da dadewa a karatun muwadda da aka yi a muciya malam ya wara wannan magana sai da aka tashi aka gwada sahu to daga baya da yazo a karatun arita sahu shine ya samu wannan wahama wahani ne jama'a na ilimi ba wai bai sani bane wahani tunda ya karanta da mu wannan mas'alar tun baya mu kuma galibin wannan wahamin muka ji kuma sai muka gina akan haka kuma har wani zai iya yaki da kai akan wannan Allah shi kai mas'ala ce ta abin nan kawai ta tattaunawa kuma dan ma an kawo kan hadisin ne ni kun san ba ma san haka nake yanzu wannan na iya zama fitina ba na'am wasu bil imam da ya inganta da shi ma ai hujja ne akan wannan mas'ala amma bai inganta ba hadisin Abu Dawud ne amma ana aiki da mafhumin sa shi bai inganta bane isnadin shi bai inganta sai ka ji ban kawo shi dan isnadin yana da rauni da shi ne mazai zama al-Faisal akan raba rigima tunda shi an ce ne kusa liman a tsakiya shi liman din dama ai a tsakiya ne tsaya ko ai ba za a ce liman ya koma cirkin dama ba shi ma kowane musaci gaje ba tare da wani dalili tsaye ba ijma'in musulmi a tsakiya ake saka liman ba a buƙatar wani abu nan babu masajin da a zo yin gidan liman a ce tunda dai dama ya falala shi ma ya tsaya a dama abin da yake sunna wanda aka manta da ita shine ajamin bari a ƙarshen dama ranar juma'a sai a dauko shi a dawo da shi tsakiya haka yake masajin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kowa ya karanta ko nan ba ma yi mun bari a ƙarshen dama ake aje shi in an gama abin da za a yi shi sai a kai shi can dama a aje shi ran da za a amfani da shi sai a kawo shi ba haka wani ba shi to so kamar yadda muke faɗa ne yanzu wasu abubuwan in ba a yin su in wani ya faɗa sai a ji shi gari amma dai abin da ke ce mana jama'a mu nan tunda ɗaliban ilimi ne mu dan Allah mu zama da gaske ɗalibai mu dinga yin karatu kuma mu dinga tausasa zakatunmu su dinga iya sabawa da jin abinda ban mu taba ji ba kar mu zama muna da kauyanci ko kuncin ba masu mutu na sabawa to za ka yi asarar ilimi da yawa ko kasuwa kake in ba ka san kai mu'amalar sabbin customomi ko ka je ka siyo sabuwar haja ko ka canza abokin sana'arka abokin siyayyarka za a yi ta cutarka in kana zuwa kasuwa ya zama customer ka daya za a cuce ka amma ka dinga jin wasu sannan kuma mu masu karantarwa da kuma malamai su iya barin ɗaliban su sauraro wasu saboda zai ba ɗalibinka dama ya samu ma'auni na gane abin da malamin shi ke faɗa wanda suka dace daidai ya ji daga gun malamin shi kuma ya ji daga gun wani ya ƙara jin ƙarfin cewa lallai wannan abin ashe ilimi ne da gaske inda kuma malamin shi bambanta da wani malamin da ya ji to ya zama ya da ma'aunin da zai gane waye ya daidai a ranar nake karanta maganar wani malami ba na mata ba ko Ruhaili ne ko waninsu ya ce shi yana ganin ma yana daga cikin abin da ya kamata mutane su saba da shi ka saba da yin sallah a bayan limamin da ba limamin ka ba ya ce wannan ma zai cire maka ta'assubanci haka nan kawai mutane ka je wani sati daban ka yi juma'a ka je wani sati daban ka yi sallar isha ko magariba ka bi wani limamin daban da ba limamin masallacin ku ba wannan zai cire maka ta'assubanci to haka sauraron karatu ka saba da sauraron wani malami kar ka yadda ka tsaya a malami daya kar ka yadda duk yadda za a yi ka nauka da malamai da yawa domin wannan shi ne tafarkin magabata bayan da suka ji agun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun ji agun junansu kaga dai a zamanin annabi za a iya cewa ai shi yayi kankat baka buƙatar karatun wani ko amma me yasa su Aisha su da suke cikin gida har ta koyi wasu abubuwa agun Anas agun Ibnu Umar abinda bata ji agun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wanda ya faru a waje me yasa su ma su Anas su Abu Huraira suke wasu tambayi su Aisha abinda ke cikin gida me yasa kuma har wani sahabi in ba zai zo ba zai ba wani dama cewa ka jiye mun karatun da aka yi balantana kuma zamanin tabi'ai da atba'u tabi'ina har zuwa zamanin mu to amma idan mutum ya takaita cewa maganar malami ɗaya kawai yake so ya ci to malamin nan fa ka tuna ba ma'asumi bane yana iya yin kuskure kuma ma yana mayi duk wani malami da ka sani yanzu a cikin wannan karatun da muka yi na awa ɗaya da za a je abu sai an ji kurakurai kai da kanka ka saurara kai da kanka tun zaka yi jin kurakurai balantana wani halawa sun da ma a zaune sun ji kurakurai ko sun yi shiru ne sun yi mujamala ne haka ɗabi'a ɗan adam take to kar ka ɗauka wai komai ka ji kawai zaka bi a ka tsaya tunda kai ɗalibi ne na ilimi ka bi sawu kullum ana cewa wuri kaza malam wane ya ce kaza kaza masala ita ce ma'anar kaza ya zama kana bin sawun ababen da aka faɗa kana iya kuma tantancewa kuma kana muraja'antar wasu malamai kana duba ababen da aka faɗa a manazarta wallahu musta'an malam yace akhrajahu al-bukhari wa muslim wa qala shaykhul islam ibn taymiya kama fi mutasarr al-fatawa al-misriya al-ijma'u ala anna salatan nawafil malam yace an yi ijma'i kan cewa salatan nafili ahyanan mimma tustahabu fihi al-jama'a wa lokaci ana yin jami'i idan lam yutakhad ratiba idan ba a mai da shi kullun haka ba wa kaza idza kana li maslahatin mithlu ay yuhsana an yuhissa Allah yuhissa ne wannan ko Allah yuhsina an yusalli wahdahu Allah yuhsina kamar mutum da ba zai yi sallah shi kare ba kamar zaka yi sallah a gida ta nafila da yaro ko yara sai su bika ku yi wal fal jama'atu afdalu idza lam tattakhadh ratiba nan yin jam'in tana da falala in ba mai da shi dole ba wa fi'luha fil baiti afdalu illa li maslahatir rajih kuma yin haka a gida yafi saboda ai kaga shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gida yayi bai taba yi mutane jam'i na nafila a masallaci ba in ba qiyamu ramadan ba sai ayi a gida saboda me ne kar ma wani ya gani ya zama wata matsala amma a gida ne kai da iyalinka ko kai da ƴaƴanka ko da bakinka ko da wasu mutane makwabta za ku yin sallar ku ta nafila a jam'i amma kai zama kullum saboda aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam almuhimu dai shine misali ne akan cewa aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda bai yi mudawama a yinsa ba kai karka dauke shi ka dinga yin mudawama wajen yinsa dan kai ya bambanta daga surar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi shi za mu saurara ne insha Allah wa sallallahu wasallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallama subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik.